رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يوم رانر تلاتة قوم شابك وتر رمضان ألف أريه أو شاتك أو من كينا شاتك ما شاء الله تبارك الله قوم شاتك أو وتر رمضان ألف أريه أو تلاتين دتك هجرية كما يومنا شاؤه هكذا شاؤه sha'uku ga watan bakwai shida watan shida ne ko na bakwai ya dai al'amuran suka rikirkice mu sha'uku ga watan shida 2017 miladiya yau insha Allah za mu dan dawo baya kaɗan daga darasi na bakwai a zaman mu na 18 a wannan karatu da muke gabatarwa a masallacin al-Khulafa'ur Rashidun da ke kan titin Afalla a unguwar Ajeji a garin Lagos kudu maso yammacin Najeriya a tafsirin maza da muke na dare mun kai aya ta 50 amma za mu ɗan yi baya kaɗan aya ta 49 za mu fara da ita wa iz yaqulu al-munafiqun
ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
الله تعالى يقول المنافقون لو كتن منافقي سيكي سيوا والذين في قلوبهم مرض دوئن دزوت يسو أقوي رش الله فيها غر هؤلاء دينهم وإن مسلمان الدين سيارو إيسو غاسبا سديوا sindo gara da abin da addinin su yace na cewa in suka yi shahada za su shiga aljanna wannan yaro da sun fita su je su darrin da tafi su yawa ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم amma duk wanda ya dogara ga Allah to hakika Allah subhanahu wataala azizun mabwayi ne hakimin kuma gwani a cikin aikin sa waye za ta sa duk wanda ya kokari ya shiga tsakanin mutun da abin da Allah ya kaddara to Allah ba zai kyale shi ba kuma hakimin Allah duk abin da ya hukunta shine daidai to an karbo daga Ali ibn Abi Talha daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa lamma dana alqawbu ba'dhum min ba'd qallala almuslimina fi a'yun almushrikina qallala Allah almuslimina fi a'yun almushrikina lokacin da aka zo dabda zai aran gama tsakanin musulmai da kafirai sai Allah ya sanya adadin mushrikan ya zama kadan a idan musulmai wa qallala almushrikina fi a'yun almuslimina kuma Allah ya rage adadin wato tidin yawan musulmai din a idan kafirai fa zannu annahum sayahzimuhum wa la yashkuna fi dhalik sai su din musulmai suka tabbatar da cewa za su ci nasara kuma ba za a murkushe su ba a wannan lokacin to shi yasa sai Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah tunda suka dogara ga Allah to lalle za su ci nasara wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizun hakim haka nan aka rawaito daga Qatada ibn Du'amah as-Sadusi yake cewa ra'au isabatun min al-mu'minina tashaddadat li amri Allah su kafirai ne suke ganin cewa wasu tawagar musulmai sun zage dan tsansu game da lamarin Allah yake cewa wa zikira lana kuma abinda muka samu an faɗa mana anna aba jahalin aduwullah anna aba jahalin aduwallahi lamna ashrafa ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa ashabihi qala wallahi la ya'buduna allaha ba'da al-yawm qaswatan utuwa yace wallahi annabi muhammadu da shi da sabansa ba za su ƙara bautawa Allah ba a yau ya faɗi wannan ne saboda taurin zuciya taurin rai da kuma tsabagen girman kai to anan Allah ya ce iz yaqulul munafiquna munafikai dai mun san su dama ba su fita yakin Badar ba da manzo Allah zai fita sai suka doge a gida sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suka ci tafiya to su waye allazina fi qulubihim marad ibn Jurayj Abdul Aziz ibn Abdul Malik Allah ya ji ansa da rahama yake cewa
الذين في قلوبهم مرض إن هم قوم كانوا من المنافقين بمكة.
وسبتاني ني منافقي ا garin Makka. To amma wannan magana gariba jiddan. Tunda a tarihi ba a taba samun munafiki a Makka ba. Munafikai a Madina suke. Saboda lokacin da ake Makka, mutum baya buƙatar yayin munafinci. Tunda dama addinin shi munafincin da aka yi a lokacin Annabi sama kafirci ne. Mutum ya boye kafirci a zuciya ya bayyanar da musulunci saboda tsoron musulmai. To a lokacin musulman ba su da ƙarfi a Makka ne sai mutum ya ji tsoro yayi wururu kawai ya fito ya bayyana aqidarsa mana. To saboda haka gaskiya wannan magana ta Ibn Jurayj kaman ta saba da waƙi'in da aka sani na suwaye munafikai. Amma dai abin da muka sani alladhina fi qulubihim maradun maradul qalbi rashin lafiyar zuciya ya tabbata a Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu wataala ya sifanta munafikai da alladhina fi qulubihim maradun. Wasu malaman sai suka ce kawai abin da ake nufi shine munafikai kawai umuman. Shi yasa almunafiquna kuma wa'anda shi yasa ajiya tarjamar da nayi zace lokacin da munafikai kuma wa'anda zuciyarsu ban fassara da wannan wawun din ban dauke ta a matsayin conjunction wanda yake nuna cewa abubuwa sama da ɗaya bane. Aga sai mu ce iz yaqulu almunafiquna lokacin da munafikai suke ta faɗa suwaye munafikan alladhina fi qulubihim marad. To sai zama wawun din nan kuma su munafikan su ne wa'anda zuciyarsu take da dattin rashin lafiya. Wato kuma yake ce a'a ai me maradul qalbi ne me rashin lafiya jama'a? Akwai likita anan ya gaya mana ma'anar rashin lafiya a likitanci? Babu ba likita duk wajen nan. Allah ya raba mu da rashin lafiya. To abin da ake kira rashin lafiya medical perspective wani uzuri ne ko wani sababi ne da yake bujiro wa tsari daga cikin tsare-tsaren da Allah ya gina dan adam da shi ta hanyar ko ya hana tsarin gudana yadda yake ko kuma ya kawo wa tsarin cikas ko kuma ya dakatar da tsarin. An gane wani sababi ne. In an ce sababi abubuwa da yawa za su iya shiga ciki. Haka sun karkasa rashin lafiya iri daban-daban kuma tana iya shiga kowane irin tsari. Akwai dan adam ai ya gini ne medically ko an ce in ka koma biologically akwai tsare-tsaren da dan adam yake shi. Akwai nervous system, polymentary system, wire system ko to wannan system din duk inda aka samu cikas a wani tsari sali sikila ai rashin lafiya ce. Cikas ake samu na kwayoyin cells din na jini suke kauri sai su shiga tsakanin jinin da kewayawa inda ya kamata ya kewaya sai rashin lafiya ta faru. Sai ake ce mata rashin lafiya. Rashin lafiya wani abu ne invisible. To amma a wajen Allah in aka ce rashin lafiya ta zuciya ana nufin zuciya ta kamu da ɗaya daga cikin abubuwan nan ko dai ta kamu da munafinci ko ta kamu da qaswatul qalb ƙeƙashewa shine ana zuba mata wa'azi amma ba ta ji ko kuma ta kamu da alhasad shine ƙyashi ko ta kamu da albaghdha'u yayya. Wannan sune element na rashin lafiyar zuciya. To alladhina fi qulubihim maradun innan sai aka fassara su kamar yadda Fakhruddin Razi ya faɗa a cikin Mafatihul Ghaib cewa wasu mutane ne a Makka suke da raunin imani da za a taho yakin Badar sai suka ce bari mu biyo Quraishawa amma sun raba zuciyarsu biyu. Suka ce idan muka ga Muhammadu ya taho da mutane da yawa to sai musulunci mu ya motsa sai mu tafi cikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuma ga ba shi da yawa da alamar za a cinye shi sai mu tsaya tare da ƴan uwanmu da muka zo. To sun tawo da wannan niyyar sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da yawa. Sai suka ga to dan ne manzon Allah zai matsa wa kansa. Gharra haula idinuhum wa'annan addinin su ya ruɗe su sai daidai da maganan munafikan nan na Madina kuma duk sai aka kashe su. An fahimta? Sai zan toke nan
إذ يقول المنافقون لوكشن دا منافقان دا سكي مدينة سكي تفعاد دا بكا والذين في قلوبهم مرض دا قوم متانن نمكا وإن دا سوكم زوجي ستكي دا مسألة نسكي سوى قبال إن سبين غر هؤلاء دينهم وإن الدين سيارو إذ سميم أنا غر هؤلاء دينهم الإمام ابن كثير الله إذ أنسى درهما a cikin tafsiri yake cewa ya rawaito ta hanyar Ali ibn Umayyah ibn Khalaf ya rawaito ta hanyar Al-Harith ibn Zam'ah ibn Al-Aswad ibn Muttalib yace cewa qala fi'atun min Quraysh inji ibn Kathir yace wata tawaga ya rawaito daga Mujahid ibn Jabr afwan yace wata tawaga daga Quraishawa wanda ya hadar da Abu Qais ibn Al-Walid ibn Al-Mughira Abu Qais dan uwan Khalid ne Ibn al-Walid yana cikin tawaga Qurayshawa wa Abu Qais Ibn al-Faqih Ibn al-Mughira akwai Abu Qais Ibn al-Faqih Ibn al-Mughira da Harith Ibn Zam'ah Ibn al-Aswad Ibn al-Muttalib da Ali Ibn Umayyah Ibn Khalaf da Al-As Ibn Munabbih Ibn al-Hajjaj wa innan mutum biyar din sun fito tare da Qurayshawa daga Makka wahum al-irtiyabin suna cikin shakka fa habasahum irtiyabuhum sai wannan shakkar ta hana su tawowa su hadu da musulmai falamma ra'u qillata ashabu ashabi rasulillah sai da suka ga cewa sabban annabi sama ba su da yawa qalu sai suka ce gharra haula'i dinuhum hum wa'annan addinin su ya ruɗe su hatta qadimu ala ma qadimu alai har suka fito suka fuskanta abinda suka fuskanta ma qillati adadihim wa kathrati ajwihim ko wa kasratu aduwihim ga su ba su da yawa ga makiyin su kuma suna da yawa to wannan shine abin da wasu malamai suka faɗa al-imam ibn jarir at-tabari a tafsirin sa ya rawaito ta hanyar muhammad ibn abd al-a'la qala haddathana muhammad ibn thawl an ma'mar an al-hasan game da wannan aya yace hum qaumun lam yashhadu al-qital yawm badr fa summu munafiqin wayancan munafikan da allah ya faɗa su ne munafikan madina da basu zo yakin badar ba معمر ابن راشد الصنعاني يكي سوا وقال بعضهم هم كانوا أقروا هم أقروا بالإسلام سن يبدد مسلمتي وهم بمكة أما سنا مكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر ددهك أما سيسك فتود مشركين فلما رأوا قلة المسلمين لسدك أرنتين يوم مسلمين أمر دين ستهوسا لدس سيسك أغر هؤلاء دينهم فالدين شين يتفرك دمتين يدك yace bauta Allah a kansa haka ne yahudawa suka riki yahudanci kiristoci suka riki kiristanci musulmai suka riki musulunci haka ne to amma addini majmu'atun ne min at-tuqus taron wasu abubuwa ne na bauta da tsarabe-tsarabe wanda mutum yake daukar su ya sa a cikin zuciya aqidanci cewa za su kusanta shi zuwa ga inda aka halicce shi saboda haka mu musulmai mun yarda da Allah radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula to amma akan dauki wani abu daga cikin abubuwa na bauta da ibada a kira shi da suna addini gaskiya da rukun amana ana kiran su da suna addini da haka in mutun ya rasa su akan ce ba shi da addini kamar yadda ya tabbata a hadisin Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi a wajen Abu Ya'la da Bazzar da Ahmad sanadin sahih Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la dina liman la ahada la duk wanda ba shi da alƙawari to ba shi da addini to haka zalika akan dauki imani kadai a kira shi da suna addini idan aka mutum yana da imani da yawa sai a ce yana da addini akan dau sallah ma kai a kira ta da suna addini to su wannan kafiran ko munafikan da wayancan mutanen makka abinda suke nufi da addini shine su musulmai manzo Allah kuma ya kwaitar da su cewa idan aka kashe su a wajen daukaka kalmar Allah za su shiga aljanna to wannan aqidar ita ce addini to abin da suke nufi da gharra haula'i dinuhum aqidar su ta cewa in sun mutu a filin yaki za su shiga aljanna ko aqidar su ta cewa Allah zai taimake su shi ya ruɗe su to anan sai zanto wannan aqidar ba ta yi wa kafirai kyau ba da munafikai amma ta yi wa Allah kyau domin Allah sai fassara ta a matsayin tawakkali kuma sai ya bi masu tawakkali sai wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah to fa inna Allah azizun hakim to anan abinda zamu fa'idanta da shi a matsayin mu na musulmai a ƙarƙashin wannan ayar shine kada mu yi wasa da wani abu da Allah ya ce ayi domin shi kadai zai iya zama addini kun gane akwai wani abu da yanzu ake kusan an manta da shi amma ya zama wajibi wayayyu cikin malaman addini da masu fada a cikin al'umma su yi kokari su yi revival din abin su dawo da shi cikin zuci shine me battle of identity yaki na maintaining identity tabbatar da huwiya wannan huwiya din ita ce take kara tabbatar da cewa akwai conscience a cikin zuciyar mutane an ce conscience ya muke kiran conscience da Hausa ne akwai abin da Larabci muke cewa damir shi dan adam yana da bangare dan adam abu biyu ne yake bada mutum akwai physical karikata na mutum wannan suratul karikatiriya muke cewa ta Larabci shine ga kanan da idan ka da hancin ka da komai da bakin ka structure daban karikata daban structure is more of dressing din mutum da fashion din sa amma karikata din kuma yana maganar entity din da body din to sannan kuma akwai conscience wanda wannan conscience din shine yake raba ka tsakaninka da dabba dabba tana fita neman abinci kullum dan adam ma yana fita neman abinci kullum amma manufar dabba ta neman abinci ba ita ce manufar dan adam ta neman abinci ba domin da dabba ce dan adam yanzu anan nan din nan ba aini ta ba akwai wanda yana da kuɗi sun kai miliyan 10 in dabba ta tara miliyan 10 har abada ba ta ƙara fita neman abinci saboda to me za ta kuma fita ta yi saboda ba ta da conscience kuma yanzu da bala'i zai taso dabba da ƴaƴanta guduwa za ta taba su saboda ba ta da conscience wannan conscience din shine muke cewa masa damiri shine yake tasiri a wajen mutuntakar mutum mutum is an animal biologically in an tashi rabarabar animal za a ce sun kasu kaso biyu akwai mammal akwai me ya sunan ɗaya ɓangaren akwai masu ƙashin baya vertebra animal kome me to yawwa to ɗan har da ɗan adam ake rabawa a cikin su sannan aka zo ta ɓangaren cin abinci akwai polygastric akwai monogastric ruminant and non-ruminant kuma a ciki har da ɗan adam a cikin wannan category to ɗan adam yana da characteristic ɗin da dabbobi ma suna da shi yana numfashi suna numfashi yana cin abinci don ya rayu suna ci yana fitar da abin da yake suna fitarwa yana da sha'awa da bukata su ma suna da ita the only thing da yake differentiating tsakanin mutum da wanda abin da ba mutum ba shine conscience damiri to wani lokacin ga kudaranku amma idan damirin naku ya mutu sinadarin mutuntakar taku ya mutu sai ku dinga rayuwa kamar dabbobi an gane ko to lokacin da musulmai suke da damirin su duk inda ka gansu za ka gane musulmai ne su mu yanzu ana in mutum ya tashi zai tafi ingila landa wanda ba shi da damiri to kawai abin da yake faduwa zuciyarsa bari shi ma ya zama kamar wani dan landa shikenan da ya shiga cikin wasu mutane da suka saba wa irin identity din sa sai ga shi ma gwanda ya murje ya koma irin su koda suna da bambancin manufa yasa wasu yara in za su tafi NYSC shikenan sai ce kai zuwa ba za a gaba da arna da ni da haka ban ma tafi da dogayen kaya ba kan ma a ganna a gane daga inda nake dan haka wani ma in yaje ga ana sa cross shi ma sai ya dauka ya sa sai wai ai a zuciyarsa shi ba kirista bane kun ga damirin ya mutu kenan mautul damir shine al mautul haqiqi al wafatul haqiqi wanda in aka samu al'umma da shi to sun shiga uku abu ɗaya za ka bari a kasa identifying ɗinka a matsayinka na musulmi so don haka duk abin da aka ce wannan addini ne ko wannan wani abu ne da aka san musulmai da shi to kar ka yi sha'awar barin wannan abun domin in ka bar shi zai yi ka bar addinin ka ne an fahimta ya ka dole mu rike dukkan mufarradat na addinin mu domin duk inda a gamba a gane cewa mu musulmai ne sanda musulmai suka je Habasha sun je wani environment da na daya ba addinin su daya ba na biyu ba jinsin su daya ba su wayannan larabawa ne wayannan kuma habashawa ne na uku ba yaran su daya ba akwai language barrier na hudu weza ba iri daya bace na biyar launin fatar ma ba iri daya bane su wayannan laraba ne farare su kuma wayannan majority su bakake ne amma saboda rike addini changing civilization bai sa musulmai kuma sun bar addinin su ba a taba rawaitowa wani mutum ya bar addinin sa sai abin da aka rawaito namijin Ramlatu Ummu Habiba wanda ya koma kristanci shi kadai ne aka rawaito wannan kisan amma bayan shi ba wanda ya taba barin addinin musulunci kuma ba su zama gidadawa ba wani yana ganin cewa in dai zai waye to sai ya bar musulunci zai waye a'a kana nan da musuluncin ka kuma kana nan a wayewarka har coci suke shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama yace ku ba mu labarin abubuwan da kuka gani na abin al'ajabi a Habasha saboda ba zama suke ba suna zuwa idan su abu ɗaya yake su je su ga wannan suna mamaki kuma baka yin tunanin ya aka suke communicating da wani yare wayewa ce ta sa har suna iya samun hanyar da za su iya bi su ganar da su su ma kuma su gane nasu wataƙila kuma sun yi ƙoƙari cikin takaitaccen lokaci sun koyi yaren 'yan Habasha ɗin amma dai Ummu Salama ta yi hadda ita aka hijira zuwa Habasha lokacin tana hannun Abu Salama ita take ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa mu ko da muka shiga cocinsu ashe an shiga kenan sai muka gansu sun lika hoton annabi Ibrahim da annabi wai sai manzo Allah ce ulaika shirarul khal sai wayannan mutanen banza ne idan mata fihim rajulun salih idan mutun nagari ya mutu sai su zana hotonsa sai su lika shi a wurin ibada amma wannan yasa kuma sun ce bari mu dana ibadar su da hotonsu tayi wata kila an kai musu san mace ne an ce su zo ana neman su kuma a coci za a yi taron dole su je su kai kansu in suka je kuma za su tsaya su kalli abubuwan da ake gani da haka ba a yadda kai wani abin da zai compromise din addinin ka ba da sunan wayewa wayewa ba ta cin karo da addini zaka iya zama wayayye kuma mai addini idan ka zo ka tarar da dole sai ka sauka daga abin da aka yi maka na ka'ida to sai ka duba ga in akwai mafita in babu kuma sai ka nemi mafita a wajen Allah kai istighfari manzo Allah sallama ya hana in za a ya hana shiga hammam shine wurin da ake yi kamar yanzu mu ce ban daki amma su da ai mutum sai da yaje bayan gida to amma shi hammam ana yin sa ne a hanya mutum nan zai shiga ya cire kayansa ya safa magani ya sha magani ya dumama jikinsa da sauransu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shiga hammam to amma sahabbai da suka je Yaman sai suka tarar da babu wani wuri na biyan bukata sai an shiga hammam din to kuma in zaka yi tsuguno in dai kana so kai tsuguno to sai dai ko ka kalli al-qibla ko ka juya mata baya in ko ba ka ba sai dai ka kalli wato ainihin gabas ko yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce la tastaqbilu al-qibla wa la tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu afwan gabas da yamman da manzo Allah ya ce a kalla gabas ko yamma su kuma nan ce al-qibla Abdullahi dan Abbas aka ce ya kuka yace wallahi da muka shiga muka rasa mafita kunna na dukul wa nastaghfirullah sai muka ga to kawai wanda mu shiga mu nemi gafara Allah tunda in ba haka ba kanna ce za ta faru sai muka hakura muke shiga kunna na dukul wa nastaghfirullah amma wannan bai sa su ce to bari mu koma irin yadda mutanen garin suke ba saboda in kana gaban iyayenka akwai yanzu yaran mu da yawa da suke tahowa Lagos su zo harkar ataba ko harkar ƙananan sana'o'i ko wani abu makamancin haka sai ga wani mutum yana tunanin in yazo sai ya birkice ma ya koma dan area boy sannan zai samu kuɗi wani ma sai ya bar sallah wallahi na taɓa ganin wanda ya rata ya cross saboda ya zo Lagos wani kaga ya saka sarƙa ya koma shiga wasu kayan da yayi wani irin askin da in ka ganshi ba za ka iya gane ma musulmi bane kuma ba dole rayuwa ba bata farlanta maka sai kaya kaza ka samu kuɗi ba sai ka tsaya kai abin da ba zai cutar da addinin ka ko ba zai cutar da sana'ar ka ba
kun ga yanzu nan su kansu kafirai sun kira addini sun kira aqida da sunan addini gharra haula idinuhum wa'annan mutanen aqidar su ce ta rude su kuma Allah ya yarda cewa aqida addini ce haka in ka zo ka tarar da mutane suna take wando kai kakka take domin dan gala wandan ma addini ne in ka tarar ana sauke gimu ana barin gemu barin gemu ma addini ne kakka ce to tunda dai kowa ma aske yake ni ma barin aske in dai ba kana da wani uzuri da zaka iya kare kanka a gaban Allah ba subhanahu wataala kakka zo ka tarar da mutane suna shaye shaye kace ai shikenan tunda ba a garin mu nake ba ni ma na dan iya yi ko ka zo ka tarar da ana wasa da ƴan mata ana sakin layi ana kuma yin sakaci dangane da abin da ya shafi hulɗa da ƴan mata da ba muharramai ba kace ai tunda ba a garin mu bane na je garin mu a'a wannan kamewa ita ma addini ce gharra haula idinuhum wa man yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim na'am
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
نعم
وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كنادي آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب
ذلك
ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا
to Allah subhanahu wataala bayan ya gama bayanin irin abin da kafirai suka yi na fituwa suna takama suna ganin cewa su sun isa to sai Allah subhanahu wataala ya faɗi bayan ukubar duniya da aka yi musu to kuma ka kalli yadda abin ya kasance sai Allah ya ce walau tara da zaka gani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu lokacin da mala'iku suke daukar rayukan kafirai sun zo a lokacin nan yadribuna wujuhahum suna dukan fuskokinsu wa adbarahum da bayansu idan mutum ya fuskanto a hada masa makami a fuska in ya juya a bigi bayan nasa Allah subhanahu wataala yace wazuqu azab alhariq a ce kuma ku dandan azabar gobara ta wuta to walau tara da zaka ga haka to da me zai faru sai aka shafa jawabin dan an san za a iya gane shi ai la ra'aita amran aziman fazi'an da kaga al'amari wanda yake mai tsoratarwa babba domin zaka yi mamaki yadda Allah ya wulakanta su Allah ya ce zalika an yi musu wannan uqubar ne bima qaddamat aidihim saboda abin da suka aikata da hannunsu na kafirci da kuma yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid kun san da ma hakika Allah bai taba zama mai zalunci ko so daya ga bayinsa ba to wannan ko ba akan su faro ba dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faqad madat sunnatul awwalina abayako wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwali to akwai mutanen da aka taba yi musu haka wayana mutane ne kada'adi ali fir'auna kamar dai al'ada da sara ta mutanen fir'auna ta kinyin imani da Allah da kuma yakar annabi Musa haka suka yi annabi Musa da Allah ce wallazina min qablihim da mutanen da suka zo kafin fir'auna kamar samudawa da adawa da mutanen annabi shu'aibu da mutanen annabi ludu da sauran mutanen da aka halakar kafaru bi ayati llahi da yawan su sun kafirce wa ayoyin Allah fa akhadhahumullahu bi dhunubihim Allah ya tashi sai ya danke su da wannan laifin nasu ya kifar da su inna Allah haƙiƙa Allah ƙawiyun mai ƙarfi ne ƙarfin sa ya buwaye ƙarfin duk wani mai ƙarfi shadidun mai tsanantawa ne lokacin da ya tashi uquba dan in ya tashi uquba sa ba a iya jure mata shadidul iqab mai tsananin uquba ne Allah ce zalika kuma ma abin da yasa Allah ya yi musu haka ya yi musu ne bi anna Allah saboda Allah lam yakun mughayyiran ni'matan bai taɓa kasancewa ya canja wa mutane ni'imar tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali kawai ya ɗauke musu ita ya kawo musu azaba baya yin haka hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai fa mutane sun fara canja abin da ke zuciyarsu na imani to a lokacin sai su cancanci Allah ya saukar musu da azaba da jarrabawa wa anna Allah sami'un alim kuma lalle Allah mai ji ne kuma masani ne kadabi ali fir'auna wallazina min qablihim Allah ya yi musu haka ne kamar yadda yawa mutanen fir'auna da wa'anda suka zo kafin su kazzabu bi ayati rabbihim sun ƙaryata ayoyin ubangijin su da mu'jizozin da aka saukarwa da annabawan su Allah sai fa ahlaknahum bi dhunubihim to me mana zaki sai muka halakar da su saboda wannan laifukan da suka yi wa aghraqna ala fir'aun ku wato a filin yaki aka halakar da ku su kuma mutanen fir'auna a cikin ruwa aka nitsar da su Allah ya ce wa kullun da wa'anda aka nitsar din da aka nitsar da su a cikin ruwa da wanda aka jefo musu tsakankwani da wa'anda aka sa ƙasa ta tsage suka fada cikin kamar karuna da ku da aka kashe ku a cikin filin a filin yaki wa kullun dukkan su kanu zalimina ba wai Allah ya ki su bane a sun kasance azzalimai ne shi kuma Allah baya sassautawa azzalimai to anan walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu almalaikatu shine fa'ili ma'ana sune masu daukar ran mala'ikun Allah wanda mala'iku dangane da abin da ya shafi halitta ba mata bane ba kuma ba a ce maza bane haka su kawai mala'iku ne amma dangane da abin da ya shafi magana a yare na nahau da girama ta larabci duka ɗaya daga cikinsu ana ba shi lamirin mace namiji ne don haka ba za ka ce sanda mala'ika jibril ta zo gun annabi ba sai daga ce mai sanda mala'ika jibril ya zo gun annabi jam'insu kuma ba za ka ce wannan ko da ke jam'i dama shi jam'i yana da siga wani lokacin yakan rasa jinsi a Hausa in dai jam'i ne na suna sai dai in jam'i na sifa to wannan sifofi uku da muke rasu da ma'aikaciyar sifa da sifar wakilci da ninkakkiyar sifa a Hausa kowacce tana dacewa da irin jinsin da aka haɗa sifar da ita amma in a yanayi ne haka gama garin yanayi in ka ce gida dama jinsin namiji ne jam'insa shi ne gidaje ko kuma wani jam'in gidaddaji amma dai karɓaɓɓe shi ne gidaje wuƙa-wuƙaƙe ko bene-benaye galibi a jam'i ba a tantance jinsi sai an koma zuwa ga mufradi ko to saboda mala'iku a magana da kuma ƙa'idar ta larabci ana cewa maza ne maza ake jinsin namiji ake ba su wataƙila saboda girmansu da matsayinsu kuma haka nan aljanna mace ce jinsin mace ake ba ta saboda a girmama mata su ma haka amma wuta fa ita ma jinsin mace ce to saboda haka kuma haka abin yake abin nan yanayin magana dan adam amma a qira'ar ibn amir ash-shami shin ya tace ce walau tara iz tatawaffa almala'ikatu tatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu amma da iz yatawaffa sai zanto ya ba almala'ikatu din labirin me mace kuma an ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a haka bai halatta ka cewa mala'iku mace ba dangane da abin da ya shafi biological halittas saboda su mushrikai sun ce da mala'iku mata kuma Allah ya aibata musu wa ja'alul mala'ikata Allah ya ce sun mai da mala'ikun da su bayi ne na Allah a wata kira'a kuma wa ja'alul mala'ika min kira'an nafi'u ko وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن أمد عباد الرحمن هم عند الرحمن وعند سنة شن أو جن الله جعلوهم إناثا ثم يدسوا ما تعطي الله تيني أشهدوا خلقهم أقبل سنة تبقن الملائكم Allah ya ce to wannan abin da suke fada za a rubuta shi kuma za a tambaye su ranar kiyama kenan mala'iku ba mata bane to amma dangane da abin da ya shafi yanayin magana ana iya ba su jinsin mace ko namiji kamar yadda ya tabbata a wannan ayar iz tatawaffal ladina kafaru al mala'ikatu da kuma iz yatawaffal ladina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum to anan yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azab al-hariq wannan wazuqu din magana waye shin magana Allah ce ko magana mala'iku ce ku dauki ayar da zaka ga lokacin da mala'iku suke dauke rayukan kafirai lokacin da suke dukan fuskar su da bayan su kuma ku dandana azaba ta gobara ta wuta to kuma ku dandana azaba ta gobara ta wuta Allah ne ya fada a matsayin munanawa mushrikai ko kuma mala'ikun ne sanda suke jibgar su kuma suke ce musu kuma ku dandana azaba mai radadi to abinda malaman tafsiri suka fada shine ai wa yaquluna lahum su kafiran ne suke ce musu wato yawa suke mala'ikun ne suke gaya wa kafiran zuku azabul hari inna kamar yanda Allah subhanahu wataala ya fada وإذ يرفع إبراهيم القواعد القواعد من البيت
وإسماعيل
ربنا تقبل منا يا عيسو أنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لو كان ده النبي إبراهيم ده النبي إسماعيل سيكي توكا كفاونديشن سيكي أوريجيني أكام فاونديشن إن تاكين الله ربنا تقبل منا مغانا واي to da ka ba a ce waya kula ne ba da an ga a ce kuma suna ci amma kai da kake da hankali a magana zaka gane shi yasa wannan gwaninta ce ma ba sai an fada ba an san da kaji ma zaka gane saboda wannan nadhiruhu kenan yadribuna wujuhahum wa adbarahum to wannan kuma malamai sun hada kan cewa yana koma ne zuwa ga abin da ya faru a yakin badar الامام ابن كثير يكي تشاو هذا السياق وان كان سببه وقعه بدر اذا ككل wannan magana duk da cewa dai an daki fuskokin nasu da bayan su lokacin da ake daukar rayukan su a yakin badar walakinahu amun fi haqqi kulli kafirin amma duk wani arni da ya kafirce wa Allah ranan mutuwar sa sai yayi fama da irin wannan masifa walahada lam yukhassisu ta'ala bi ahli badar shi yasa ma Allah bai bar wannan masifar ta mutuwa ta takaita ga yan badar ba bal qala ta'ala shi yasa sai Allah ya ce walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum a cikin suratul qital cikin suratul muhammad Allah ya faɗi wannan yace walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru ay walau tara iz zalimuna ay iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum haka Allah ya faɗa aya ce wannan a cikin suratu Muhammad dan ya nuna maka cewa ba ma lalle sai a yakin badar ba kafirai haka suke mutuwar gulaƙanci kuma haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a yake cewa walau tara idh zalimun wal malaikatu
walau tara idh zalimun في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم
اليوم تجزون عذاب الهون براكم وتقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت da zaka ga lokacin da azzalimai suke cikin magagin mutuwa da kaga al'amarin ban al'ajabi wal mala'ikatu basitu aidihim a lokacin da mala'iku sun zuro hannun su suna cewa akhriju anfusakum ku fito da rayukan ku daga jikin ku Allah ya ce al-yawma tujzauna azabal huni, yau za a saka muku da azabar kaskanci da wulakanci. Bima kuntum tastaquluna ala Allahi ghayra al-haqqi wa bima kuntum an ayati tastakbirun, kuntum an ayati tastakbirun, saboda abinda kuke faɗa na ƙarya da kuma abinda kuka kasance kuna yi na girman kai da homa game da ayoyin Allah. Yan uwa, ita mutuwar nan da muke ganin ta wajibi ce, domin da duniyar nan za ta dawwama ga mutum ɗaya, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya cancanta ya dawwama. Walau kanat ad-dunya tadumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Allah zai bari a duniyar nan, to amma shi kansa Allah bai bar shi ba. Tun ma kafin ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala yake ce masa wa ma ja'alna li bashar Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda, bamu taba barin wani mutum ya zan zai dawwama a duniya ba kafin ka zo. Kai ma kuma mutuwa za ka yi, afa in mitta fa humul khalidun, to kai za ka mutu su za su dawwama ne. Duk wata rai da ka sani sai an ɗanɗana mata mutuwa. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati hasbuk. To anan in ka ɗauka ka duba ka kalli musulmai da kafirai, a tsakaninsu akwai munafikai da fajirai da fasikai, za ka ga ba wani mutum da aka yi masa alƙawarin cewa wai in ya zo mutuwa zai mutu a lami lafiya, domin da akwai shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sama sai da ya kwana tara yana jin zafin mutuwa kafin ta sauka a kansa. Tun da ya fara ciwon kai ya dawo daga makabarta bai ƙara samun sauki ba, sai da ta kai yana makyarketa yana kuka da idansa saboda zafin rashin lafiya, ba wai saboda ragwantaka ba. Kuma Allah ya zaɓi yawa manzansa haka ne don ya zama aya, kuma don ya ƙara ɗaukaka darajarsa. Domin da manzo Allah ya ce al-mu'min yamutu bi araqil jabin, mu'mini yakan mutu da jibin goshi, domin ya zanto ƙarshen rabuwarsa da duniya, kuma Allah ya ƙara ninka masa ladan. Amma manzo Allah sama da kansa yana jin jiki yake cewa inna ma u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum, ni yadda ake magutsani da rashin lafiya ina ganin zafin rashin lafiyar mutum biyu ne aka hada min ni kadai. Kuma a ranar da yana kwance sai da ta kai za a yi kiran sallah, yana ji amma jikinsa ya yi nauyi saboda zafin zazzabi da ciwon kai ya kasa tashi. Wata ran sahabbai suka yi kuka ya jiyo kukansu a masallaci, sai ya sa ya kirawo Aliyu, ya kirawo Miqdad, ya kirawo abin nan, sai ya dafa su, ya zo yana takawa a hankali, saboda in ya taka zai dinga jin kamar ana kwankwatsa masa kansa. Wata ran ya zo ya sallah a tsaye, wata ran ya yi a zaune, wata ranya numfasa ya yi musu wa'azi, amma tun a lokacin suna jin a zuciyarsu cewa manzo Allah ba dadewa zai bar duniya. Shi yasa duk wanda ya gama abin da yake zai zo ya duba lafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai har ta kai ma ba zai iya fitowa sallah ba. Sai da yasa aka ƙarshen ganin da yawa sahabbansa a ranar Lahadi kenan, sai da yasa aka daga masa labule ya hango su, sayyidina Abubakar yana jin su sallah, ya fashe da kuka yace dama innahu lam yamut nabiyyun, ba wani annabi da ya taba mutuwa, face sai Allah ya hada masa al'ummarsu, ya nuna masa al'ummarsa, Allah ya hada su a bayan wani yana jagorantar su. Bai lokacin da ranar ƙarshe da manzo Allah sama ya fito da kyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, har ma an fara sallar ya kasa jurewa, sai da yasa aka ɗauko shi aka yana daddafa su a hankali, har ma sai na Abubakar ya fara sallah. Sai na Abubakar yana jin motsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ja baya, sai manzo Allah ya shiga gaba, sai manzo Allah ya ja sallar sayyidina Abubakar yana amsawa, su kuma suna bin sallar sayyidina Abubakar. Saura kirit ma saboda kallon manzo Allah su shagala su manta cewa sallah suke yi. Kuka kuma masallacin nan cika yake yi da kuka. Farko wanda yake fara kukan ma amma kasa jin karatunsa shine sayyidina Abubakar, Allah ya ƙara yarda a gare shi. Shine a ranar ƙarshe da ya gama wannan ya wahala sosai da ƙyar bayan ya idar da sallar, ya kamar yana ban kwana da masallacin kenan dawar da bai kare ba kenan yayi musu wasiya yayi musu wa'azi yayi musu gargadi yace sannan kowace kofa duk wanda ya huda kofa daga gidansa yana shigowa masallaci ya toshe ta ma'ana dama sanda nake nan ne nayi muku alfarma kawai in ungo ku daga can ce sai ka huda kofa ta nan nan kawai ka dinga shigowa in ungo ku daga can ne ga kofofin da manzon Allah ya amma kowa sai ya huda kofar sa amma manzon Allah saboda hakurinsa da kawaitinsa bai taba hana su ba saboda wannan kofa ba za ta hana ai sallah ba amma da ya gama komai nasa isar da sako sai ya ce to la yaqayanna babun fil masjidi illa sudda illa khawqu abi bakr to amma akwai mutum daya wanda yayi wa addinin nan halacci yayi wa addinin nan rana ya kamata shi ma a kyautata ma shine sayyidina abubakar manzo Allah ya ce ta abubakar a kyaleta kuma har yanzu tana nan babu abi bakr muna shiga ta cikin ta sa'annan aka dauke shi ya koma cikin gida daga ranar da ya fara fitowa ba to a ranar da zai rasu nana Fatima da kanta ta shigo ta ganshi a cikin wani irin yanayi na ban tausayi ta fashe da kuka hadisi yana cikin Bukhari da Sunan Tirmidhi tana cewa wa karba abata wayyo bakin cikin mahaifina ta san manzo Allah yana cikin damuwa ta rashin lafiya manzo Allah bai musa mata ba amma da ya dago ya kalle ta sai murmushi na karfin hali yace laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm daga yau ai mahaifinki ya gama da damuwa kuma yasa aka kawo masa ruwa a cikin kofi yana dangwalar ruwan yana shafawa a jikinsa yana la ilaha illa Allah ala inna lil mauti lasakarat lalle mutuwa tana da wahala akwai dacin mutuwa akwai magajin mutuwa Allahumma hawwin alaina sakaratil maut da kansa bai ke cewa Allah ka rage ka saukaka mana wannan zafin mutuwa sannan ummuna Aisha Allah ya kare da a gare ta tace ina jin sa na tuna dama yace babu wani annabi da zai mutu sai an bashi zabi to ni a lokacin yana kwance tsakanin karankar mata da cinya ta ko a kirji na ina jin sa yana cewa sir rafiqil a'la Allahumma rafiqal a'la tace kawai sai na san an bashi zabi ne ya zabi wajen Allah kuma naje yana ta ma'an nabiyina was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin Aisha ta fashe da kuka a haka manzo Allah kuma yana jin jiki haka ya mutu ya ji jiki ya wahala bai taba yi wa Allah laifi ba tunda yake a duniya khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u an halice ka baka da wani aibi kai ka ce kai ka fadi yadda kake zo a halice ka sallallahu alaihi wasallama wanda annabawa ma suna kasa yana can sama shine busiri a cikin hamziya yake cewa kai fatar qaruqi yakal anbiya'u kaga yan tayaya annabawa za su kai irin matsayin ka ya sama'u ma tawalat ha sama'u ya ce wannan sama ta kololuwa wanda ba wata sama da ta taba isa ta ce wai bari ta daga kai ta kallo ta babu saboda matsayin sa amma duk da haka haka Allah subhanahu wataala ya dauki rayuwar sa sai na Abubakar shine mutum na farko a daraja bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan al'umma gaba daya amma shi ma sai da ya fama da zazzabi mai zafin da har sai da ya fita daga hayyacinsa sanda yarsa ta shigo nana Aisha ranar karshe da ya rasu da ta ganshi a cikin gigitewar rashin lafiya fashira ta yi da kuka tana maimaita baitukan Hatim ibn Abdullah al-Ta'i tana la'amruka ma yughni as-sara'u 'ala al-fata idha hasharajat yawman wa dhaqa biha as-sadr la'amruka ma yughni as-sara'u 'ala al-fata na rantsa da wanda yake halci rayuwarka duk kudin da mutun ya tara kudi ba zai masa amfani ba yaushe idha hasharajat yawman sanda ranka rai yazo yana kokarin fita a makogaro wa dhaqa biha as-sadr kirjin yayi kunci baya san ran ya fita to sanan ne sai na Abubakar ya kalle ta yace ba haka zaki ce ba yake yata ki ce waja'at sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahi lalle magajin mutuwa yazo da gaske kuma wannan shine abinda kullun ana nuna maka kai kuma tahidu kana karkacewa baka so ka ji maganar magajin mutuwa wannan musulmai kenan na farko sai da Umar Allah ya kare yadda a gare shi sai da Abu Lu'lu'a ya tako ya zo hassahun gaba
da wukar da ya jikata a cikin dadi ta dade sannan ya sace didin inda kasan cibiyar sayyidina Umar take yin luma masa wukar sai da ya tabbatar ta shiga ta samu uwar hanjin sa sannan ya farke ta gaba ya farke ta a baya ya farke ta a gefe ya huda mata cibiya sannan ya zara takobin kuma ya zara wukar ya sassoki waɗanda suke kusa da shi dan kar su kawo dauki sayyidina Umar ya rike cikin ya ce ya kashe ni na harani ba'anani ya fice da gudu Allah ya sa wani tuna bakin masallacin suka yi ta maza wani ya wurga mata tabarma irin abin sallar nan to da yake azzalimi ya san cewa an kama shi zai mutu saboda akwai guilty conscience a tare da shi wannan abin sai yasa ya huda wa kansa wuta ya sa wuka ya farka wa kansa ya farka cikin nasa shi ma ya mutu to ka dauka yanzu mutumin da aka huda masa ciki kuma take bai mutu instantly sai da aka dauke shi aka nemo likita yace a nemo magani a bashi sai na Umar ya suma kuma ya farfado yana farfadowa yace a sallan nan an karasa ta aka ce eh an karasa yace ni fa aka ce kai baka karasa ba ya tashi zai ya fadi yace la hazza fil islam liman taraka as-salah aje a karasa sallah domin duk wanda ya bar sallah kan ma yace shi musulmi ne haka ya sha wahala sosai yana kuka haka ya mutu ba kai ka kani ka san ba wai dadi yake ji ba Allah ya kare yadda a gare shi an kawo nonon ana zuba masa yana fitowa ta kasan cibiyar tun daga nan ya san ba zai rai ba har zuwa lokacin da ya mutu sahabbai sun taru sun cirko a gabansa Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi yace ina tsaye wani sahabi yana bayana ya dafa ni kawai sai naji yana cewa Allah ya ji kanka Allah ya gafarta maka yace wallahi ka mutu ba san a wani a duniyar nan da ya kai ka matsayi ba da yawa na kan ji manzon Allah yace wata rana mun fita ni da Abubakar da Umar wata rana muna waje kaza ni da Abubakar da Umar wata rana ni da Abubakar da Umar yace kuma yanzu ba wani mutum a duniya da zan roki Allah ya sa in yi irin mutuwarsa yace ina juya sai na ga sai sayyidina Ali ne yake wannan ta'aziyya tun a karo na farko sai na Usman Allah kare da a gare shi sai da akon 40 an sa shi a sel a cikin gidansa yana kan minbar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wani dan iskan tsagera ya hau ya kifar da shi sai da ya fada aka kafar sai su ma aka shiga da shi gida daga ranar ba kara barin sai yayi sallah a masallaci ba yace kun hana ni zuwa masallaci kun ina hada ku da Allah kun manta sanda manzon Allah sama yace lokacin da mutane suka yawaita masallaci yayi kadan yace wa zai sai gonar suwa ne plotin suwa ne ya kara mana a masallaci Allah ya bashi gida aljanna kun manta ni na si wajen suka ce mun sani amma ba za ka ba kun hana ni shan ruwa kun manta cewa a cikin Madina an yi lokacin da ba rijiyar da take da ruwa sai bi irin ruma kuma a hannun wani bayahudi take ya gallaza wa mutane yana tsananta musu manzala ce waye zai siye ta Allah ya bashi aljanna kun manta ni na siye ta to me yasa za ku hana ni shan ruwa suka ce ba za mu baka ka sha ba haka yayi ta kawo musu abubuwa amma ina ranar da zai mutu Allah ya kare yadda a gare shi ranar 17 ga wata ran alhamis 17 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tana da shekara 35 a 31 ko mazala sallama ya rata shekara ta 11 sai na Abubakar ya rata shekara ta 13 sai na Umar ya rata shekara ta 23 sai na Usman kuma ya rata shekara ta 35 so a shekara ta 35 kamar yadda na faɗa a farko a watan zulhijja dab ake da shiga shekara ta 36 bayan hijira a ranar alhamis din yayi azumi ruwan da zai sha ma ya rasa ga kishirwa kawai sai sabe da wani azumin har ya kwana yana sallah ya tabbatin su wannan yan iska din har sai da aka zo lokacin as-salati yayi gari yayi sha kawai sai ga da yar aka samu a wata barauniya hanya aka shigo da ruwa gidan matan suka dauko suka kame ga ruwa ya sha yace ai na dau wani azumin suka ce ai yau juma'a yace
jiya ne mafarki naga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam naga abubakar naga umar a mafarkin gaba ɗayan su suka ce sum ya usman ka dauki azumi ya usman fa innaka tusiru indana gadan gobe a wajen mu zaka sha ruwa idan haka sai aje a nemo masa wando saboda zani suke daurawa saboda ya san koda za a kashe shi birgima karaitin sa ba zai fita ba aka samu masa wando ya sa sun kewaye gidan nasa kuma sun kasa shiga ya dau qur'ani yana karantawa al-mushaf al-imam wani tsagira daga cikin yan ta'addan ya hauro gidan sayyidina usman yana zuwa yace aje qur'anin ya na'sal na'sal tsohon banza kenan yace ba suna na'sal ba suna na usmanu ibnu affan ya zara takobi ya kai masa sara kawai sai ya sa hannunsa na dama ya tare yana tarewa sai ya tsinke mai hannu da ransa fatsannin nasa ya fita yace Allahu akbar yace innaha wallahi la awwal yadin katabat suwaril mufassal wannan shine harnun farko da ya fara rubuta wahayin surorin nan masu kananan ayoyi na alqur'ani daga suratul hujurat zuwa kasa ni na fara rubuta manzon Allah shi yau ka tsinke wannan hannun sannan suka duro wani Amr ibn Jarmuz ya yanke masa kai suka yi kansa kuma suka tsinke masa kai suka yanke wa matarsa hannu na ila tibintul farasisa a haka ya mutu yankan rago suka yi masa karshe sai a koye mutum hudu suka dauke shi suka yi masa sutura suka je suka binne shi a baki suka kuma kinuna inda kabarin yake sai na Aliyu Allah ya kare da a gare shi as-sabit fi tarjamatihi shi ma ba a kwance ya mutu kawai yana jin daɗi ya mutu ba irin yanda kai ni da kai muke so mu mutu sai da suka sha wahala sai na Aliyu tun saura sati ɗaya kafin ya mutu ya idan da sallah ya zauna a gefe ransa a ɓace tun daga asuba bai ma motsa ba daga inda yake sannan da rana ta fito ya tashi ya yi sallah ta nafila sai ya fashe da kuka sai aka taru a inda yake yace laqad ra'aytu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ma ra'aytu qauman ashbahu ban taba ganin mutane irin sahabban manzo Allah sama ba yace su ne mafiya alherin mutanen farko kuma mafiya alherin wannan mutanen yusbihuna shu'san ghubran suna wayar gari duk sun yi busu sun yi kura yurawuhuna baina jibahihim wa junubihim za ga su tsakanin goshin su da wurin sujada ba bacci qad batu lillahi sujadan in ka cewa ya gidansu ka annahum rukadil mi'za min albuka duk unguwar da ka cewa an tashi ana sallar dare ana kuka daga san tumaki nan sun dauka wayannan ma sun dauka yace sannan in gari ya waye sun dau azumi za su taho masallaci saboda gajiya ana asuba ma duka ma tamidu shajar yadda kaga bishiya tana rawa in ana tsananin san iska haka suke saboda girgidi suke wani ma yana gengedi ana sallar asuba saboda ya gaji da qiyamul layli yace sannan in suka huce da ijtihadi kuma in safiya ta yi waka annal qauma zatu ghafilin kai ka ce kwana suka yi suna sako yin suke neman da rana Allah.